Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 11 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yau Litinin 'yan majalisar wakilai za su gabatar da kudirin neman majalisar ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan da ta ba da dama a sauke shugaba daga makaminsa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararrun ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Kasar China ta yi alƙawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na taƙaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyyar Amurka da ta kwarorin aikinsu na Taiwan.
Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun gano cewa rashin ƙungiyar IS a yankin Sahara na ƙara faɗaɗa ayyukan jan hankulan matasan ƙabilun yankin da ke makwabtaka da ƙasar Mali. A Najeriya za ku yi cewa wasu manoma sun bayyana jin daɗinsu game da nasarorin da hukumomin tsaro suka samu a ɗan tsakanin nan arewa maso yammacin ƙasar, inda suke fatan komawa aikin noma gadan-gadan a damunar bana. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na duba yiwuwar dawo da tallafin man fetur da ta cire a baya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harin da ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a yau Litinin 'yan majalisar wakilai za su gabatar da kudirin neman majalisar ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukaminsa. A wata wasiƙa da ta tura wa abokan aikinta 'yan Democrat, Pelosi ta ce idan mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai ɗauki wani mataki ba cikin sa'o'i 24, majalisar wakilan za ta ci gaba da shirin tsige shi. Don kare demokradiyya da kundin tsarin mulkinmu, za mu ɗauki matakin gaggawa saboda shugaban na zaman barazana ga dukkan biyan. Yayin da kwanaki ke wucewa, tashin hankalin farmakin da aka kai kan demokradiyyarmu da wannan shugaban ya yi ya ƙaru, don haka muke buƙatar ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar wasiƙar. Ƙoƙarin sauke shugaba Trump daga makaminsa a kwanakin ƙarshen mulkinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kiraye-kirayen a ɗora alhakin harin da aka kai kan demokradiyyar ƙasar ranar Larabar da ta gabata a kansa. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane biyar a ginin Majalisar Dokokin Amurka a lokacin da masu tarzoma da ke goyon bayan Trump ɗin suka afka ginin. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Ko da yake nan take dai ba a san ko za a bar kwararrun da aka shirya za su yi tafiyar ranar Alhamis mai zuwa ba zuwa birnin Wuhan da ke tsakiyar China, inda cutar ta fara balla a shekarar 2019. Yana da mahimmanci tunda hukumar WHO ce ke jagorantar yaƙi da annobar ta kuma kasance mai jagorantar ƙoƙarin gano yadda cutar ta samu asali, ta yadda za mu shirya sosai. Abinda mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya faɗa kenan game da tawagar da za ta China. Sanarwar da China ta fidda a yau Litinin akan zuwan kwararren na hukumar WHO kasar na zuwa ne yayin da kasar ta ba da rahoton samun mutum 103 da suka kamu da cutar COVID-19, adadi mafi yawa da kasar ta gani cikin sama da wata biyar. Kasar China ta yi alƙawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na taƙaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyyar Amurka da ta kwarorin aikinsu na Taiwan, yayin da hulɗa tsakanin ƙasashen za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. A wata sanarwa da ya fidda ranar Asabar da ta gabata, inda ya sanar da sassauta matakin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin yanki mai bin tsarin demokradiyya kuma abokin hulɗa Amurka. Sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wani ƙudurin dokar ƙasar Taiwan wanda ya buƙaci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake duba matakin takaita hulɗar tsakanin Amurka da Taiwan ya zama doka a watan Disamban shekarar 2020.
Dan jama'a kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar mako ɗaya bayan harin ta'addancin da ya hallaka fararen hula sama da 100 a ƙauyukan Cambango da Zurmandare na yankin Tillabere. Hukumomin ƙasar sun bayyana gano cewa reshen ƙungiyar IS a yankin Sahara na ƙara faɗaɗa ayyukan jan hankulan matasan ƙabilun yankin da ke makwabtaka da ƙasar Mali. Lamarin da ke ƙara fayyace girman matsalar tsaron da ta ƙici ta ƙicinyewa shekara da shekaru. Wakilin murya Amurka ya mai silamu mana bar mai aiko mana ƙarin bayani.
A babban taron da ya haɗa al'ummomin karkarar Tillabere a garin Walam a ƙarshen makon jiya wanda ya tantauna akan matsalar tsaron da ta addabi jama'a. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, General Muhammadu Abutarka, ya tabbatar da cewa reshen kungiyar ISIS a yankin Sahara na ƙara shigar da matasan wannan yanki a sahun mayakanta.
Les principaux lieutenants de Abu Walid al-Sahrawi étaient tous des Nigériens issus de la communauté Peul-Tolebe.
Yace sanannan abu ne a can farko dukkan mukarraban Abu Walid al-Sahrawi Fulani ne ƴan Niger. To sai dai har-haren da aka fuskanta a ƙauyuka da dama ya sa a yau aka fahimci cewa ɗaruruwan matasan ƙabilu daban-daban na al'ummomin yankin sun yi mubaya ga reshen ƙungiyar IS a yankin Sahara.
Le nouveau chef de terroriste s'appelle Hamid Hamma Di Maituo.
General Muhammadu Abutarka ya zayyana sunayen wasu matasa 'yan asalin ƙauyen Tingara, waɗanda a cewarsa su ne suka kai harin ƙauyukan Cambango da Zarmdare a ranar 2 ga watan Janairu nan a ƙarƙashin jagorancin Hamidu Hamma wanda aka fi sani da laƙani mai tuwo, sai ƙaninsa Tondi Hamma Wasakwaize, sai wasu 'yan asalin ƙauyen Tango-Tango da suka yi ƙaurin suna a ayyukan ta'addanci waɗanda hukumomi ke nema ruwa a jallo.
Komdela Annabo, Salifu Mamman, Kadafi Ngeize, Laso Salai, Jibo Karimu, Buba Ablo, Hamma Jibo, Yahu Ali. Ce sont des terroristes recherchés.
To koya masana ke kallon wannan sabon salo da kungiyoyin ta'addanci suka bullo da shi? Dr. Sani Yahya Janjuna, masanin tsarin zamantakewar al'umma ne.
Sun ga alamun cewa idan haka za ta tahiya zai kawo tashin hankali babba tsakanin ƙabilu zuwa wasu ƙabilu, kenan gare su ba zai yin ƙarko ba. Shi yasa suka sauya salo yanzu, kowace irin ƙabila suna ɗauka nasu sasu ciki. Menene suke didi? Matasa masu zaman kashin wando, wanda noma yanzu bai ba da abin da ake so. Matasa ne waɗanda ko boko da sun kai bai ba su wani amfani ba, saboda babu aikin yi, kuma ga talauciya musu katutu.
Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu na cewa da haka rikicin arewacin Mali ya samu asali.
Duka mahi yawanci ta'addanci in ya faru cikin ƙasa, gwamnati ba ta bashi muhimmancin da ya kamata ta bashi. Haka aka yi ƙasar Mali tsakanin ƙabila ta Dogon da ta Hilani. Aka yi mishi ɗaukar sa kai na kashi, aka kai inda an karsa abin da za a yi. Yau wannan yanki na Tillabere an jima ana zancen wannan ƙabila ba ta shiri da wannan ƙabila. Ita harkar ta'addanci ta wuce yau a ce ƙabila kaza ita ɗai ce a cikinta.
Sababbin salon da 'yan ta'addan iyakar Nijar da ƙasashen Mali da Burkina Faso ke bujirowa da su a kulliyomin wata matsala ce da ya zama dole gwamnati ta zagi ne damtse a kanta tun wuri bai kure ba.
Rashin tahiyar da mulki na gari wanga ɓangare ya ji ba a yi da shi yana kawo mutane su ɗauki makamin ne, don haka aka kira ga gwamnatoci su yi ka mulki na adalci, su yi ka mulki na talakawa.
Matasa dama za su iya zuwa can wurin idan ba a tashi tsaye ba, a nema musu aiki su matasan, sannan kuma a tashi tsaye ga yin kariya.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Litinin ƙwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan Indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar Asabar ɗin da ta gabata a tekun Java suke. Hanyoyin sadarwar jirgin saman kamfanin Sriwijaya mai lamba SJ182 sun yanke 'yan mintoci bayan tashinsa daga Jakarta zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan da ke tsibirin Borneo, dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 62 ciki har da yara 10. A jiya Lahadi, masu aikin nema da ceto suka gano wurin da na'urorin biyu suke da ake kira black boxes da Turanci, bayan da suka gano wasu tarkace daga jirgin da ya fadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin sanya 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Dama an sa ran wannan matakin a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta ɗauka a kwanakin ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump, a daidai lokacin da Amurka ke ƙara matsawa Iran lamba. Ranar 19 ga wannan watan na Janairu ne matakin zai fara aiki. A wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Lahadi, Pompeo ya ce daukar matakin akan 'yan tawayen da Iran ke goyawa baya kuma wasu shugabannin kungiyar su uku za a yi shi ne saboda dora alhakin hare-haren tsallaken iyaka da yi wa farar hula barazana da sauransu a kansu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Nasarorin da hukumomin tsaro suka samu a ɗan tsakanin nan arewa maso yammacin Najeriya wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ya fara kwantar da hankalin manoma bisa fatan komawa aikin noma ga dangadan a damunar bana. Wakilin Musani Sha'ibu manumfashi ya rawaito cewa sojojin sama da na ƙasa da ma 'yan sanda sun zafafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan.
Rindinan mayakan ƙasa na Najeriya da mayakan sama da ma 'yan kundin bala sun kashe 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa a dazukan da ke tsakanin Kaduna da Abuja, jihar Katsina da Zamfarama nan kazalika. Su ma jami'an tsaro na wannan yankunan sun zafafa tsaro tare da kai farmaki, inda jami'an tsaron jihar Katsina suka samu nasarar ceto kimanin mutane 100 ciki har da ango da amaryarsa waɗanda 'yan ta'adda suka sace. Kuma a sabon din nan ma fa a can Zamfara, takwarorinsu na can sun sami nasarar kashe 'yan ta'adda su 50, wanda hakan ya firgita tare da tsorata sauran 'yan ta'adda da ke wasu daba-daba da ke nesa cikin dazuka kusa da inda aka kai wannan hari suka yi gaba. Shin ko yaya al'umman jihar Zamfara galibin su manoma suke ji game da irin wannan nasarori da aka samu a baya-bayan nan?
Sunana Sarki Hassan Muhammad Kwazo. Wannan nasara da jami'an tsaro suka samu inda aka fito da suna wannan da suna da samu wannan nasara, noma can ba zai koma baya ba. To sai muka ga cewa jami'an tsaro din da kan ba tsoro suke kamar ba da gaske suke ba, saboda haka sai muka gani noma an kaptar noma kuma shi ne tattalin arzikin Najeriya. To duk kasar da aka so a karya arzikinta, idan aka kaptar noma ta zan ba ta iya ci da kanta. To kaga ai bannan da an kai ba kaɗan ba ce. Saboda haka mu muna godiya kwarai da gaske, kuma muna yi musu fatan alheri da su ci gaba da irin wannan ƙoƙari da suke yi. Kuma wannan da suka yi kaga sai ya haifo su ya nuna da gaske suke yi yanzu. To kuma idan aka ci gaba da aka ɗore da wannan zuwa wata ko zuwa uku nan gaba, to ai kaga alherin da za a samu ba kaɗan ba ne. Kaga manoma za su aminta da cewa suna iya zuwa gonakin su su noma, amma idan ba ci gaba da wannan ba to ko manoma za su ji tsoro ko da an ci an nasara su ba za su iya zuwa gona ba. Amma idan ba a yi wannan ba sai a yi yau kuma a ɗauki watanni ko wata biyu ko wata uku ko wata huɗu ba a yi komai ba, kaga manoman nan suna cikin fargaba suna cikin tsoro, saboda su kaga koyaushe shirye suke kuma shirye suka shiga manoman nan hali ko su shirye suka bata amfanin gona nan ko da an shuka amfanin gona. To kaga abin da muke ba da shahara da bakon ta nuna da gaske take yi don noman nan shi dawo, don wallahi idan babu noma kasar nan za ta shiga wani yanayi wanda ba ya bancin wani.
Sunana Faruku Ahmed Gusau Shatiman Rijiya. Muna godiya ga su jami'an tsaro da kuma shi mai girma gwamna da yake ba su ƙarfin gwiwa a suke wannan. Su jami'an tsaro dama ce wanda ya ce ba zai ji bare ba zai ji hoho. Muna na ga manoma a kwantar da hankali a shiga daji a yi nemi haƙƙi, kuma manomi haƙƙin kansa ne yake nema.
Babu shakka aikin noma a yankin arewacin Najeriya ya tagayyara sabili da ta'annatin 'yan ta'adda. hatta masu sana'ar safarar amfanin gona da na lambu kama ya zuwa direbobin gwari wato matuka mota J5 dake dakon kayan tumatur albasa da dai dangin kayan lambu duk sun ji ajika sabili da dalilai na tsaro wanda ke hana su iya shiga dazuka inda za su je su dauko wadannan kayayyaki to amma da wannan yunkuri na baya bayan nan tabbas damuna bana za ta yi albarka domin za a koma aikin gidan gida Sani Shaibu Malumfashi muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton, to har yanzu dai muna Najeriya a inda farashin danyen mai a kasuwannin duniya ya kai kusan dala 56 kowace ganga a ƙarshen makon da ya gabata. Kwamfin Tarayyar Najeriya na duba yiwuwar dawo da tallafin man fetur da ta cire a baya. Masu ruwa da tsakiya harkar sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da lamarin. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aika mana wannan rahoton.
Tun bayan ƙara kuɗi kan farashin litar man fetur a watan Nuwamban shekarar 2020 a Najeriya ne farashin gangar mai a kasuwannin duniya ke ta ƙaruwa daga dala 41.51 zuwa dala 51.22 a watan Disamba. Lamarin da ya kai ga dalalan man fetur a ƙasar suke duba yiwuwar ƙara kuɗi a kan farashin kowace lita. Sai dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage naira 5 kan kowace lita a wancan lokacin. Abin da bai ma dalalan man daɗi ba saboda gwamnati ta ce ta bar musu ragamar ƙayyade farashin mai a baya. Da muka tuntubi tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya Musa Falandi ya ce batun dawo da tallafin man fetur bai taso ba.
Wato abin da ka faruwa in ki tsaya ki diba kungiyar mai na duniya su ne suke kokarin su rage production ma kasashe dan saboda manya danyin rising ko sun rage din ma kasa nawa ne yanzu azura lahiya waɗanda suke amfani da mai din ma kasa sai ne din har mai tasiri ki diba kamar irin Europe muna da kasa kusan kasa 30 da wani abu ne wacce kasa cikin su azura lahiya babu so ina ne za a samu wani tauki wanda har mai zai tashi har ya daga har Najeriya ta sai da mai har ta zo ta samu ta kuma ta mai da kudin subsidy kuma har ta mai da subsidy waka magana subsidy yanzu a Najeriya lallai na san gwamnati babu abin da za ta iya yi ba amma dai a wanga lokaci gwamnati ba ta da kudin da za ta biya subsidy ba ta da shi ina maganan biyan subsidy na makita nawa ake sai da litan mai a Najeriya makita ne na Najeriya da ke kawo mai ai ba su ce kwara biyu ko uku ba gwamnati ita ke kawo manta ai din da mata ne da aka cewa ma refineries din ma suna sake litan na sadis ma a ce Warri Port Harcourt suna dan sake litan sadis ko babu ko a rana za mu samu litan miliyan kaza to yanzu duka refineries din ga baki ɗaya babu ko ɗaya wanda ke function ai ba wata magana subsidy yanzu kuma
ko menene ɗan ƙasa ke gani da batun yiwuwar dawo da tallafin man fetur sakamakon tashin farashin danyen mai a Najeriya ga Abubakar Sadiq da Nasir Ra'ayi
ni a matsayina na mai amfani da mai a wanda ya shafi ga mota da kuma amfani da shigurin man fetur daga wa kudin man fetur a kasuwar duniya a matsayina na wanda ke da masaniya akan ya san cewa abu ne wanda yake da sosai ci gaba ne ga tattalin arzikin kasa musamman masu madogaro akan mai in har kasuwar duniya ta tashi da auki to an samu ne ci gaba a kasa amma gurin yiwuwar amfanar da mai din a kasa mu abin da muka sani shine an ƙara kudin lita ko ko an rage kudin lita to kaga so da yawa wannan ci gaban man fetur sai dai a fadi domin a ce kasa ta samu nasara gurin farfadowa ko ko an dawo da wayannan hanyoyin so cire tallafi ko barin tallafi ba matsalar dan Najeriya bane in har bai rage kudin farashi akan kowane lita ba
idan ba a manta ba ɗan Najeriya sun fuskanci ƙari a farashin kowace litar man fetur a cikin watanni hudu daga naira 121.50 zuwa naira 123.50 a watan Yuni sai kuma naira 158 zuwa 162 a watan Satumba da kuma naira 163 zuwa 170 a watan Nuwamba kazalika a watan Satumba shekarar 2020 ne karamin ministan albarkatun man fetur Timi Presiova ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cire hannunta kan batun ƙayyade farashin man fetur da kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da kamfanin man fetur ya ci tura Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ta gaida Halima Abdurrauf kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin a cikin shirin namu na yau za mu fara duba ire-iren wasu daga cikin illoli da annobar corona ta haddasar a kasashen nahiyar Afirka. Matsalar dai ta kai ko a jamhuriyar Nijar, inda wakilin Musile Mummuni Barma ya yi tattaki don gano wasu daga cikin illoli da ta haddasar da kuma jan hankulan mahukunta.
Fannin ilimi na daga cikin fannonin da annobar coronavirus ta haddasawa kuma baya. Kamar yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba, haka su ma kasashe masu tasowa ba su yi kasa a gwiwa ba wajen daukar matakan dakile yaduwar wannan masifa, ciki kuwa har da rufe makarantu, kasancewar su daya daga cikin wuraren da ake fuskantar cinkoson jama'a. Sai dai wannan mataki yana da babbar illa idan aka yi la'akari da yadda abin ke shafar makomar yara manyan gobe, domin ko a zagaye na biyu na bullar wannan annoba, hukumomin ilimin jamhuriyar Nijar sun rufe makarantu a tsakiyar watan Disamba. Barguji damuwar da wasu yara ke nunawa game da annobar ta COVID-19 a zantawarsu da wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abari.
Ya sunanki?
Aishatu Umaru.
Wace klasi kike?
Sai'a.
Menene damuwarki kan corona?
Mu koyi karatu kullum a wannan maganin corona.
Kina so ki riga karatu, kike so ki bar lakwal?
Eh.
Za a lakwal ɗinku ana yin maganin corona.
Ba ai.
Ba ku sa baret?
Ni ban sa.
Wanke hannu ha.
Bunni.
Kike ji ba ana zancen corona?
Nai.
Menene corona?
Cuta ce.
Yo, kike ji ba ana zancen ta ana cewa a kare kai da corona?
Nai.
To ke ma kina so gwamnati ta muku maganin corona?
Ina so.
Kina so ne?
Alƙa mana maganin corona.
Aliyu Abubakar.
Yo, Aliyu, na ganka da jakan makaranta. Daga ina kake? Daga lakol kake ko daga ina kake?
Daga lakol nake.
To Aliyu, ka san corona?
Na san ta. Wata cuta ce da ta addabi mutane.
Yanzu a lokal ɗinku ana ɗaukar mataki na corona, ka gani?
Ana ɗauka sosai kuwa.
To yanzu me kake so gwamnati ta muku kan corona saboda karatun?
Muna so a tsare mu, ka a bar mu ta cutar da mu.
Me yasa?
Saboda muna so mu ɗauki ilimi mai kyau. Bin mu so ne a tsaye da lokal. Muna so mu yi karatu mu zama wani abu a ƙasa.
Sunana Adamu Gambo, ɗalibi ne a nan jihar Adamu Garam. Corona ne ya kamata a ɗauki mai zirin kirki, ba na surutu ba. Saboda mun gani da zan fita son in ma ba a zo ba aka yi, kuma ruwan da ake kawowa da sabuli har yanzu ba a dinga ba kawowa kawai ɗumi ne. Kuma mu dai muna so gaskiya a ci gaba da karatu, saboda yau in ba a bi karatu komai yana iya koma baya. Ya kamata a ce in ma mataki ne za a ɗauka na cunkoson jama'a. In mutum 50 ne, tunda ana samun kalarsa wajen mutum 60-80, to ya kamata a raba su ko mutum 30-30 ne, wasu zo da sai, wasu zo da madaici. Amma mu dai abin da muke so mu kwatanta ma gwamnati ta yi haƙuri. Gaskiya karatun na a dingin shi mai, amma a ɗauki mataki na kirki ba na siyasa ba. Muna roƙon gwamnati da ta ɗauki mataki da Allah na kirki. Koronan nan tun muna jin ta a nesa, gata ta zo cikin gida kuma ta zo yau ha cikin lakol.
Haka su ma iyayen yara ke nuna ƙosawa da tsaikon da ake fama da shi daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da wannan cuta, wato daga watan Maris ɗin 2020 kawo yau.
Sunana Salha. Babbar damuwa ma yanda yara su ba kawo manya ba ne ba gurin kare kai. Dole sai an ɗauki matakai na kirki yanda za a kare yaranmu. Kuma hallo a ce an bar lakol, mu damuwa ne a gurinmu. Tunda an bar karatun ma yaran ko ma suke karatun su ya koma baya, duka komi taɓarɓare ya yake. Kenan yanzu dai kawai roƙon da muke mu da sa matakai na kirki yaran mu su ci gaba da karatu. A kula da yanda za a kula da su, a yanda kowannen su zai zama akwai tsakanin su, kuma a kula da matakan da aka dauka, a nuna ma yaran sosai su lura da wannan matakan.
Sunana Idrisa. To yanzu gwamnati ta dauki mataki na kirki, kin ga yanzu kamar wancan gaman ma akwai gwamnati za ta dauki matakai wajen kaman yara na lakwal haka. Ko an ce ko ta lakwal za ta yi musu abubuwan za su kiyaye da su dokan cuta wannan. Amma kuma gaskiya ba a yi ba, ni ba a yi ba, tunda akwai an ce za a kai wani babata da wani wari sai su duka arba ma 'yan lakwal. A matsayin malamin makaranta faran da laifi kuma ban gani ba an kai gaskiya fi sullai. Gwamnati ta san yadda dai dan a kiyaye wannan cuta da yake ba irin wacce ba ce ba, an ce wannan ta wuce zahi. A yi ƙoƙari yanzu gwamnati ta sa duk matakan da ya kamata a yi don a kiyaye, kin ga yanzu dai nan yar suna zuwa lakwal kullum da kullum. Kuma abin har ya shigo yanzu kamar wajen 'yan lakwal. Yara mu suna da wannan sun fara kamuwa. To kenan yanzu nan gurin a san da aka kiyaye wannan abubuwa. Mu kanmu uwana rabon mu so a ce an tsida lakwal gaskiya, tunda gaskiya ilimin yanzu kuma ba yake tewa.
Sunana Inda. Mu uwayen yara babbar damuwar mu, yaran mu kanana kuma cutar wannan da ƙarfi ta zo, muna kira ga gwamnati dan Allah dan Annabi a yi kokari kai yaran mu su hasa lakwal. A nemi dukkan abubuwa da za su kare yaran mu daga corona, kuma lakwal kal a fasa ta, in aka fasa lakwal yan mu sun taɓarɓare. Insha Allah, tun da yara ne matasa su ne Nijarkin matasan mu yaran mu. In babu ilimi babu rayuwa gaskiya, sai da ilimi ake rayuwa. insha Allah.
Ibrahim Kyabe, babbar damuwar mu a kare wannan yara su samu su ci gaba da ilimin su, kuma a taimaka ma uwayen yaran su ji dadin karfafa ma gwamnati ya san uwaye suna biye da ɗiyan su.
Abdulrahman Ibrahim sunana. Eh, mu dai damuwar mu abin da gwamnati muke so mu ce mai dai ya ji kukan mu talakawa, a ringa ba yaran mu kayan kariya da wannan babe da yake komai da ake sawa, a ringa daukan musu mataki, kuma a ci gaba da sa Allah ya kiyaye mu. Ka rihe makarantu, ka rihe lakwalin, ba ilimi kasa bayyewa, dole kasa sai da ilimi.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Sule Mummuni Barma da kuma saura abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Kan gimarar ilimi abun rainawa, himma da kwaro kokayen mu shine.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email.
Mu fara da sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, wanda ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa dan mu mika kokon baran mu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe, da tawa Allah ta mana dalilin kawo mana makarantar sama da sakandare a nan cikin garin Karasuwa. Dan wallahi rashin ta a kusa da mu ya sa dubban ƴan uwana matasa maza da mata mun gaza ci gaba da karatun mu. Da fatan wannan kuka namu zai kai ga kunnun da suka dace. Sai kuma sakon Muhammad Salihu Kauran nan da Zamfara, wanda ya ce, muna maraba da nasarar da dakarun tsaron Najeriya suke ayyana samu akan masu tayar da kai baya a yankunan jihar mu ta Zamfara da kuma makwabtanmu a jihar Katsina. Tabbas wannan abin farin ciki ne ga duk wani mai sha'awar zaman lafiya. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da baiwa dakarun nasara. Alhamdulillah, korafinmu ya karbu bayan daukar dogon lokaci. Muna neman gwamnatin jihar mu ta Neja ta gyara mana babban asibitin mu na karamar hukumar Jau da ke Tingar Magajiya. Kwatsam sai ga ma'aikata an turo su su yi aiki. Ayi aikin babu kama hannun yaro ba tare da tsayawa ko jan kafa ba. Allah ya sa haka, amin. Sako daga Shehu Adamu Jau. Sai kuma sakon Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, wanda ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na daukar matasa aikin wucin gadi na tsawon watanni uku, hakan abun ayyaba ne mutuka. Da fatan shirin zai kai ga matasa mazauna karkara. Sai kuma sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kod Dunari da Haruna Dankoli Garbo Miga a jihar Jigawa, wadanda suka ce, assalamu alaikum murya Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika akwai bukatar gwamnatin kasarmu Najeriya ta yi takatsantsan a yankurinta na sake dawo da dokar kulle, domin fa talakan Najeriya yana cikin matsin tattalin arziki a yanzu haka ma. Kuma ina ga idan aka saka dokar kulle, dan haka matakan kariya gwamnati ya kamata ta sa al'umma suke kiyayewa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yau Litinin 'yan majalisar wakilai za su gabatar da kudirin neman majalisar ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukaminsa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Ƙasar China ta yi alƙawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na taƙaita hulɗa tsakanin jami'an diplomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan, yayin da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu za ta ci gaba amma ba ta aiki ba.
Goma sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.